ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar daga kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shiri na farko a shekara ta 2025 a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi 7 cikin 100 a matsayin kasafin kudin bangaren ilimi a shekarar nan da muke ciki har kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasar Amurka sun kira ga dalibai ɗan kasashen waje da zaka suke hutu a kasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka za mu ji dalili
tayin ne man sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
a kashin shekarar da ta gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kudin bana a gaban majalisar tarayyar Najeriya kasafin kudin da kuma aka ware wa bangaren ilimi kashi 7 cikin 100 na kasafin kudin wannan shekara 2025 da muke ciki kamar yadda aka saba kasafin kudin ya gaza a matakin da hukumar majalisar dinkin duniya ta bunka ta ilimi wato UNESCO ta kayyade na kashi 15 zuwa kashi 20 da ya kamata a ware wa bangaren ilimi a duk shekara tsakanin kasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan kasashe tuni dai kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a kasar Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da Kiminat jihar Niger ya bayyana dalilin da yasa kasafin kuɗin na bana bai taka kara ya karya ba
wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin Najeriya wacce take warewa ga harkar ilimi abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da kasar tana son bunƙasa da ci gaba to ka'idar da UNESCO ta bayar a mafi karancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi tsawon shekaru Najeriya ba ta kaiwa ga wannan karancin a wato ainihin kaso da na 15 kaga wannan yana nuna cewa wato kuma dai Najeriya ba ta damu da lalle ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba ko kuma akwai matsala yayin da wato ake tafiyar da harkar ilimi sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shi ne rashin tabbas ɗin kasuwa yau kuɗin abu kaza na kaza gobe zai canza ya zama kaza babu tabbas sannan kuma abin da ya shafi sakin kuɗin ma tun da suke ce mai reason ɗin funds shi kan shi rashin sakan wato kuɗin da ake buƙata a lokacin da ake buƙata don yin maganin abin da ake buƙata shi ba matsala ne ga kuma rashin al'amura na wato ainihin gaskiya da rukun amana corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkan wato ainihin kasafin kuɗi ba kasafin kuɗi kai ba harkan kuɗi a wannan ƙasa ta mu saboda haka abin da dai kawai zan ce shi ne wannan kasafin kuɗi kamar yadda aka saba ne haka dai abu zai zo a ce an wala kaza da kaza kuma abin da ya wuce ya ci gaba da yadda ake ciki yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana dai rayuwa ne dai kawai kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa amma karantarwa ba ya da daɗi babu abin da ya shafi ƙarfafa gwiwa abubuwan da ake buƙata babu su sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai karfafa gwiwar su ma'aikata din malamai waɗanda suke da jami'o'i haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun primary makarantun secondary da sauransu saboda haka harkar ilimi yana buƙatar gaskiyar magana wato a tunkare shi tunkara da gaske in dai har ana son ƙasar ta bunƙasa ta wato ainihin bangaren ilimi wannan kasafi da aka ware kamar yadda aka saba ne haka ne a kusan kowace shekara ba a kasafin dai an ware sannan shekara ta ƙare an zo an ci gaba da abin da aka saba yi muna roƙon Allah ya kawo mana wato ɗauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa
to daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a kasar Amurka jami'o'in da kuma ake kira ga dalibai 'yan kasashen ƙetare da yanzu ke hutu a kasashen su da su hanzarta komawa kasar Amurka domin ci gaba da karatunsu wannan gargaɗi dai na zuwa ne idan lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump a wannan wata na Janairu da muke ciki a kasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne dalibai 'yan kasashen waje su hanzarta koma Amurka kafin shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ta hau karagar mulki domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya ɗauka ba a wa'adinsa na farko da ya jagoranci kasa ta Amurka dai ya haramta wa wasu 'yan kasashen duniya musamman na kasashen musulmai shiga kasar ta Amurka abinda kuma ya shafi dalibai yan kasashen ketare daga irin wayancan kasashe a can baya Malam Tijani Muqaddas wani tsohon dalibi ne a kasar ta Amurka kuma ya man karin haske game da wannan gargadi da jami'o'in na kasar Amurka suke aikawa daliban nasu
gaskiya ne kan wannan rahoto da yake bayani akan dalibai su koma makaranta kafin shi shugaban kasa zababbe na Amurka wato Donald Trump ya hauka mulki wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne kuma abin fargaba ne ga su daliban Najeriya ba su kadai ba ma duka wasu international student da suke karatu a Amurka idan ban manta ba lokacin da shi Donald Trump ya yi mulkin sa na farko a Amurka a shekara ta 2017 ya bada wata doka wanda ta haramta wa dalibai ko kuma yan kasashe guda 13 a duniya wanda a ciki akwai Najeriya akwai irin su Somalia su Libya su Sudan cewa kai su ga Amurka to a yanzu kaga dalibai yan kasashen waje sun tafi hutu na winter to wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma kasashen su ne to sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na Amurka wanda ake ce musu Levy irin su Harvard irin su University of North Carolina wanda ni ma na yi karatu a ciki da irin su University of Boston suka fidda sanarwa cewa daliban su ba su dawo kafin shi shugaban kasa ya hau mulki a watan Janairu to gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkin sa na farko za ta iya ci gaba da aiki domin ya faɗa ma tun lokacin yana campaign cewa zai sake buga da wannan dokar ya kawo wasu kasashe wanda ake tunanin kasashen da zai kawo a ciki irin kasashe ne da China da India to gaskiyar magana yanzu duk gunda dalibin Najeriya yake idan har a Amurka yake kasuwan salon sa a tashi kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba to ka gani za a iya hana su shiga Amurka to kuma ka ga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun digiri na karshe kuma aka ce ba za ka shiga wannan kasar ba ka ga an zo an wargaza maka zan yi cewa rayuwarka ta karatunka sannan kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka domin ta ina za ka fara wata kasa za ka koma ko Najeriya ne yanzu ka ce za ka dawo ka gani dai yadda jami'o'in mu na Najeriya suke watakila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko.
To masu sauraro a dandali kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin wato Judy Ledes Gresham naku Babangida Fun ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da can garka ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen miƙewa himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.